masu fashin baki kaddakai ta tarihin zaben Ghana zuwa ga jamhuriya ta hudu da ta fara aiki a shekarar 1992 bayan kasar ta abince ta koma mulkin farar hula a zamanin mulkin soja karkashin jagorancin JJ Rawlings. Karo na takwas kenan da Ghana za ta yi zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu a yau Litinin 7 ga watan Disamba shekarar 2020, inda za a fafata tsakanin 'yan takara 12 ciki har da shugaban kasa mai ci Nana Addo Dankwa Akufo-Addo na jam'iyyar NPP mai mulki da John Dramani Mahama tsohon shugaban kasa na jam'iyyar NDC babbar 'yar hamayya. Ghana kamar sauran kasashen Afirka takan huskanci yakin neman zaɓe mai cike da fargaba saboda kalamai masu gauni da 'yan siyasa ke faɗa wa junansu, kamar yadda aka gani a gangamin wannan shekaran, lamarin da kan kai ga samun 'yan rikice-rikice. Muhimman matakai da hukumomi ke ɗauka, kama daga hukumomin tsaro, hukumar zaɓe, hukumar wayar da jama'a da ƙungiyoyin jama'a da ƙungiyoyi masu zaman kansu na ba da gagarumin gudunmuwa wurin samun zaɓe cikin kwanciyar hankali. A zaben na yau, hukumomin tsaro sun yi ɗamara da tinƙarin duk wata fitina da ka iya tashi, kamar yadda Imam Hussein Abdulrahim Hussein, limamin 'yan sandan Ghana na ƙasa, ya bayyana mana.
Kuma 'yan sanda suna ji tun July watanni 6 ko 7 kenan da suka wuce ta soma tattali saboda yadda za ta ga cewa ta taimaka saboda zaɓe ta tafi lafiya. A hukuma sanda ta yi zama da shugabannin party daban-daban. Na ji wannan rana ma da nema cikin wani wannan zama saboda a ji menene damuwansu da sauransu. Bayan haka kuma aka kuma zama kuma da 'yan jaridu da sauransu. Har ila yau 'yan hukuma 'yan sanda wato ta yi zama gaba ɗaya an shirya da soja da immigration da kowane da duk baki ɗaya saboda yadda za a tabbatar da cewa an yi zaɓe yadda ya kamata.
To sai dai akwai wasu wurare da ake sa ran za a samu rikici duk da cewar hukumomin tsaro na ɗaukar matakan da suka dace. Akwai irin waɗannan wurare da suka kai 6,000 da ake ganin za a samu rikici a zaɓen na yau.
Hukumar 'yan sanda tana sane da irin waɗannan wurare, yasa irin waɗannan wurare hukumar wato an fi bayar da hankali a wannan wurare saboda a kiyaye cewa an yi zaɓe lafiya. Shi yasa shirye-shiryen mu yau ta farko akwai waɗanda suke nan ana ganin su, ga sunan kana ganin su a wurin zaɓe suna tsaye suna kiyayewa. Na biyu kuma akwai waɗanda ba sunan cikin riga, kamar daga nan muna ce musu NCID ko kuwa BNI, Bureau of National Investigation da kuma Criminal Investigation Department, dama su a shirin su ba sunan cikin riga, su suna nan suna bincike suna tare da intelligence za su yi su bayar. Na uku kuma akwai kuma waɗanda dama suna zaman jira ne, inda za a ce akwai wani fitina zai yi su taso. Ta hudu kuma akwai 'yan sanda kuma da ke yawo operation suna lura da abin da ke tafiya. Shi yasa shiri dai alhamdulillahi da soja da 'yan sanda da kuma sauransu duka a kama ne ake ana neman yadda za a yi ta tafi lafiya cikin ikon Allah.
Masu sa ido a kan zaɓe su ma suna taka muhimmiyar rawa wurin samun zaɓe cikin kwanciyar hankali. Tuni tawagar masu sa ido a kan zaɓe daga ƙungiyar ECOWAS da ƙungiyar tarayyar Afirka ta AU da ƙungiyar tarayyar Turai ta EU suka isa ƙasar Ghana domin sa ido a kan zaɓen. Shaka Arbiyau Sha'ai babban jami'i ne na ƙungiyar sa ido na cikin gida da ake kira Coalition of Domestic Election Observers ko kuma CODEO a taƙaice, ya bayyana mana shirin da suka yi ma wannan zaɓen.
Dama mun horar da waɗanda za su yi tsaro za su duba zaɓe, waɗanda muke ce musu regional coordinators ko wani jiha, muna da mutanen da muka musu horo su da ke ɗauke da shirye-shiryen da ake yi a duba zaɓe. Bayan haka nan akwai waɗanda muka ce musu constituency supervisors, waɗannan kuma suna nan ƙasar, muna da constituencies 275 su kuma muna da su ma suna nan mun horar da su. To bayan mun horar da su waɗanda muka yi horonsu ko kuma muka yi tanadin su za mu baza su saboda su duba wani zaɓe, muka yi muka ce musu observers adadin su ya kai 4,000. Amma abin ban sha'awa da ya gudana irin tanadin da aka yi don a samu a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali shine wato an yi an samu shugabannin manyan ƙungiyoyi na Ghana guda biyu wanda suke takara, NDC da NPP, shugabannin su guda biyu, shi shugaban ƙasa mai ci yanzu Nana Addo Dankwa Akufo-Addo sanadin tsohon shugaban ƙasa John Dramani Mahama, sun sa hannunsu a kan takarda na alƙawari kan cewa za su tabbatar da kwanciyar hankali zaman lafiya. Sannan bayan hakan kuma sun yi alƙawari natijar da ya fito daga cikin zaɓen nan za su karɓa, ba za su yi ƙi ba, ba za su tada hankali ba. Kuma su biyu kuma sun yi yadda sun zo jagorancin babban limamai na ƙasa gabaki ɗaya, Sheikh Usman Nuhu Sharubutu, da jagorancin da shaidansa an saka sa hannu shi ma ya sa hannu kan wannan alƙawari tare tare da insha Allah mun yi tare da ita jami'in da ke dauke da batun zabe kuma ta yi nata shirye-shirye ta yin tarkacin da za a yi zabe da su duka an kai su zuwa ga dukkan jihohi guda 16 na cikin wannan ƙasa kuma suna a hannun amana na 'yan tsaro police kenan suna kiyaye su.
Kasar Ghana da ke Afirka ta Yamma ta kasance tsakanin kasashe masu fama da rikice-rikicen siyasa da na 'yan tawaye da ma 'yan ta'adda wanda galibi zabe ne ke tado da irin waɗannan rikici. To koya masu sharhi akan tsaro ke kallon wannan zaben tambaya kenan da nayi wa Adib Sani wani mai sharhi akan tsaro dake birnin Accra.
Tawayen da muke samu kwarai a cikin Afirka da yawan shi batun zabe ne. To gaskiya batun Cote d'Ivoire 2010 shi aka yi yaki 2011 har ma Cote d'Ivoire Nigeria 2003 tukunna Kenya 2007 just recently kuma inda Christian Kabore ya cin nan Burkina Faso. To akwai abin da ake kira early warning mechanism. To early warning mechanism shi zai gwada muku hanyar da kuke bin ga akwai kyau ko hanyar da kuke bin ga ba kyau.
Kamar yadda muka faɗa a baya, 'yan takarar sun haɗa ne da shugaban ƙasa Nana Addo Dankwa Akufo Addo na jam'iyyar MPP mai mulki wanda aka haife shi a ranar 29 ga watan Maris a shekarar 1944 a birnin Accra. Akufo Addo ya yi karatu a jami'ar Ghana Legon ya kuma ci gaba da karatun nasa a New College a Ingila da kuma jami'ar London. A baya ya rike mukamin babban lauyan gwamnati ko kuma Attorney General. Kana ya zama ministan harkokin kasashen wajen Ghana a ƙarƙashin mulkin tsohon shugaba John Ajekun Kufuor. Ya yi takarar shugaban ƙasa sau biyu kafin ya lashe zaɓe a karo na uku tare da mai dafa masa baya mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmud Bawumia wanda yanzu suke takara tare a karo na huɗu. Sai kuma John Dramani Mahama tsohon shugaban ƙasar Ghana wanda shi kuma aka haife shi a ranar 29 ga watan Nuwamban shekarar 1958 a garin Damango dake arewacin Ghana. John Mahama ya rike mukaman siyasa da dama kama daga dan majalisa, karamin minista, babban minista, mataimakin shugaban ƙasa, ya zama shugaban ƙasa mai riko inda ya ƙara saragowar watanni 6 na wa'adin marigayi tsohon shugaba John Evans Atta Mills. Daga bisani ya yi takarar zaben shugaban ƙasa a shekarar 2012 inda ya lashe zaben. John Mahama ya yi karatunsa ne a Institute of Social Sciences Kana ya je jami'ar Ghana. A cikin kasa da sa'o'i 2 za a buɗe rumfunan zaɓe a faɗin Ghana domin masu zaɓe su kada kuri'unsu. Baba Yakubu Makiri, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC.